daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu gaba ɗaya na yanar gizo na VOA Hausa.com. Masu gabatar
mu Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 25 ga watan Yunin shekarar 2018, za mu yi magana ne akan matsalar rikicin kabilanci da na addini da ke ta yawan wato lashe rayuka al'umma a Najeriya.
Kwatankwacin asarar rayukan da aka yi a jihar Plateau ɗan tsakanin nan a can Najeriya ɗin, wanda har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyarar jajantawa.
Ai, gwamnatin Plateau ta fito da kasida ga doka an kafa waɗanda yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin al'ummomi. Tanan aka zana wannan doka, in wannan yayi abu kaza ga wannan zai bar, in wannan yayi wannan. Ita abinda gwamnati yake faɗa tsakanin Birom da Fulani su suka fara kirkiro yadda ma za a zauna lafiya, har wai ake zuwa ana kwaikwayo a Plateau.
To bayan jin rahoton ziyarar shugaban Najeriya zuwa Plateau, za mu tattauna da bangaren Mai Ta'alla da kuma kungiyar Birom ta Beko.
Haka yake, inda kuma daga nan za mu tsallaka yanzu kafin mu je ga nan ɗin mu ji tambayar da muka muku na amsoshin da kuka amsa mana a tambayar mu cewa a ganin ku wani mataki ya kamata a ce jama'a ko kuma mahukunta haɗe da gwamnatin Najeriya suna ɗauka domin magance matsalar samun rikicin addini da kabilanci tsakanin al'umma a jihar Plateau? Abinda ya faru ya zama misali.
To Usman, sakonmu na farko ya fito daga gurin Musa Hadarin Asuba da Magaram, yace salam yau da gobe. To Najeriya dai sanin kowa ne rashin haɗin kai ne ya kawo waɗannan matsaloli, don haka ya kamata malamai su dinga faɗakar da al'umma akan muhimmancin haɗin kai.
Haka to sai kuma Yahaya Damno Azare yace tare da Prince Tasi Abdullah Azare, akwai buƙatar gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai ba wa matasa damar yin karatu kyauta, sannan ta samar musu da ayyukan yi. Idan ta yi haka, to za a kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikice da ake fama da shi a Najeriya.
Sai kuma Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace eto ana wa ganin ya kamata ƴan uwana matasa da wannan rikice-rikicen yake faruwa da su su kafa wata kungiya wanda za su hada kawunan jama'a a kasuwanci, mu hada adashe, mu dafa, mu tallafa wa duk wanda yake bukata. Yin haka zai sa a samu sauki.
Sai kuma Tasi Ibn Abdullah ne a tumun karanta a yi sakonku. Sai Bala Nasir ya ce, sai ranar da masu mulki suka yi biyayya da dokar ƙasa kuma suka yi imanin cewa dukkan ran da ya salwanta Allah zai tambaye su, idan har gwamnati za ta ci gaba da yakin yi wa wasu adalci saboda bambancin addini ko al'ada, to a fahimta ta wallahi haka za a zauna.
Sai kuma sakon Alhaji Kadau Umar da Masake ce, yau da gobe hakika rikicin da ke faruwa a jihar Plateau a kwanakin nan wani babban kalubale ne a gaban mahukuntan Najeriya, duba da yadda ake fama da matsalar tsaro a wasu yankuna na Najeriya. Amma kusan har yanzu babu wani ci gaba a kasar mu a rikicin kabilancin da ke faruwa a Najeriya din.
Sai kuma Aliyu Usman Taka Lafiya yace, yau da gobe ai wannan matsalar mai saukin magancewa ce, matakar mahukuntanmu suka kasance masu tsoron Allah ta hanyar nuna ba sani ba sabo ga dukkanin wani ko wata da aka kama da laifin ta da zaune tsaye, ta yadda fitinar da ke laƙuma dimbin rayuka da dukiyoyin wayan Allah ke salwantar da su, waɗanda kuma ba su ji ba su gani ba suke shan wahalarta. Ba wai jihar Plateau ko Zamfara ko Taraba ko Borno ko Yobe ko Adamawa da Kaduna kadai ba, har ma da sauran jihohin da ke yawan samun irin waɗannan rikice-rikice a kasar mu.
Allah ya kyauta. To sakon Abubakar Yakana Jibauci yace, yau da gobe matakin da ya kamata a dauka shine a bullo allo da dokar ba sani ba sabo ko kai waye idan kai ba daidai ba to a hukunta ka.
Shikenan kuwa. To sai kuma Yusuf M mai Gombawa yace da farko ya kamata mahukunta da jama'a su hada kai waje daya domin magance wannan matsala. Na biyu kuma ya kamata malaman addini da masu anguwanni, uwa uba kuma sarakuna iyayen kasa su ma su hada kai su rika fadakar da al'umma da kabilunsu muhimmancin zaman lafiya.
Sai kuma sakon kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak yace abu guda ne ya kamata kowane matashi yayi, kowane matashi wanda yake a wannan yankunan da ake rikici su dauki gwara kwararren matakai kamar yadda mu matasan yankin Borno muka yi, a kafa kungiyar kato da gora a wayannan yankunan ko kuma a kirkira wata kungiya ta musamman wanda za a iya taro duk sati ana fadakar da matasa ana wayar musu da kai a nuna musu hanya mai kyau da mara kyau.
Sai kuma Abdullahi Laki Funtuwa yace yau da gobe a gani na gwamnati ta dauki matakin ba sani ba sabo kuma wallahi ɗan siyasa suna samun biyan bukatun su wajen irin waɗannan kashe-kashe. Zaka ga matashi ya kashe mutum ko kuma yayi laifi mai karfi da an kwana biyu ko kuma aka kwana daya sai kaji an ce ɗan siyasa mai rike da mukami kaza ya sa an sake shi. Shikenan magana ta kare.
Ikon Allah. Sai kuma sakon Bello Muhammad yace gaskiya matukar matasa ba su da ayyukan yi to fituna ba ta karewa, sannan kuma wasu lokuta manyan suna da hannu ga fadace-fadacen nan, saboda za ka yi mamakin ina ne matasa ke samun muggan makamai kuma waye ke ba su horo wurin aiki da su. Mutumin da bai taba ganin bindiga a fili ba amma sai kaga shi yake sarrafa ta, ku yi tunani ƴan Najeriya.
Sai kuma Hassan Dogon Fati ba tsari yace assalamu alaikum yau da gobe. Da farko dai ya kamata mu sanya kishin kasar mu a gaba kuma mu gyara halayen mu kana mu ji tsoron Allah dukkan mu a cikin al'amuran mu. Shugabanni kuma su ji tsoron Allah su bar maganar rashin adalci da rashin gaskiya insha Allah za a samu.
Wai me yasa nake dan sauri ne ina ga glashi na baya aiki Usman.
Ki sake sabo.
To shikenan to idan muka je ga sakon mu na karshe Nasir Kainuwa Hadeji Albani yace al'ummar Najeriya mu sa a ran mu Najeriya uwa daya uba daya muke. Mu cire kabilanci na yanki ko addini a zakatun mu. Mu dai amfani da jita-jita ta haka ne kadai nake ga za mu samar da zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mu, sai dai kuma samuwar hakan ne abu mai wahala.
To Allah shi kyauta, mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To Usman kaga kaji yanda sakonnin mu ya tattara a wato bayanai masu amfani.
Eh to kin san dan iya ma ba a barshi a baya ba, ya tufa albarkacin bakin sa.
Cikin wata majalisa yau na iske dan iya zauna kan dan wani dandamali da gani na yace abinci muke ci kai ma zo zauna dauki cokali. Nace gaskiya dan iya ban iya cin abinci a wannan yanayi na tashin hankali, musamman ma dai yadda na ga yanzu kashe-kashen rayuka kan hada da babbake mahalli. Ni na zo ne yau in ji shin haka nan za mu ci gaba da zama da masu irin wannan mummunan hali, kuma a haka ne za mu yi wa ƴaƴa mu da sauran ƴan baya kyakkyawan tattali. Shin yaushe ne ma za a bi diddigin irin wannan kashe-kashe dan bankado tubalin asali, ko kuwa dai haka za mu zauna ana ta kashe marasa galihu su kuwa manyan mu na ta faman shan shagali? Gaskiyar maganar dai ita ce dan iya akwai buƙatar bankado bosoruwar da ke janyo irin wannan jidali. Albashi koda ko za ta kai ga shugabannin mu sun sauya wa tsarin tsaren kasar nan fasali. Dan iya yace a gaskiya na ikara wannan bayani naka ya kashe mun laka, saboda naji an ce waɗannan harare na jihar Plateau fa sama da mutum 100 aka hallaka, wasu ma an ce suna kwance gida aka bi su har daka. Duk kuwa da yake gwamnan jihar ta Plateau ya ce al'umma shi sun yi mai alƙawarin za su dinke dukkanin wata baraka, sai kawai gashi kwatsam sun bulla suna ta sara suka. Ko da ke dai ma wannan ya wuce sara dauka domin kisan gilla ne da a iya cewa yayi kama da hauka domin ayran mutum bil adam duk duniya ta yi ittifaki yana dan fara da wata albarka amma dai haka mutanen nan suka bugi dajan wasu mutane ɗan uwansu suka babbaka ko dake dai naji an ce ai fansa ce wasu wadanda aka hallaka musu dukiya da ɗan uwa suka dauka wai su ma sun ce sun jira matakin gwamnati ne suka ji shiru duk ko da yake sun kai mata kuka naje to dan iya koma dai waye wannan kisan gilla ya nuna wa duniya wauta ko balaga domin ai kasa ce dake da doka saboda haka idan an zalunci mutum gurin gwamnati ya kamata ya ruga ita kuma gwamnati ya zama dole idan an kawo mata kukan an zalunci wani kada ta tsaya yanga musamman ma dai idan kuka ko rahoton da aka kawo mata ya danganci haya gaga idan kuwa gwamnati tana sanyin sakin jiki game da irin korafe-korafen haya gagar da kan taso to ita ce fa karshe duk duniya za ta zarga su kuma jami'an tsaron mu a gaskiya ya zama wajibi su farga musamman idan suka samu bayanin ga wata al'umma can ta ja tunga domin dole ne mahukunta su rinka yunkurin murkushe rigima tun tana kasa kafin ta daga dan naji wata majiya ta ce asalin rigimar ma wasu matasa ne da basu ji dadin abin da aka musu ba suka yi zanga-zanga kenan ashe mafitar kawo karshen rikice-rikice ita ce tun kafin rigima ta yi ragaraga da mu mu bi tushen ta duk mu tattoshe dukkanin wata raga
to mun gode sosai danya Allah ya sa hakan yayi aiki yadda ya kamata to Hafsat sai mu je ina
yanzu sai kuma mu je ga rahoton ziyarar jajantawar da shugaba Buhari ya kai jihar Plateau game da asarar rayukan da aka yi a can
haka
isowa ta gidan gwamnatin jihar Plateau na tarar da masu ruwa da tsaki da sauran jama'a kowa ya riga ya shige ɗakin taro ko ina sai jami'an tsaro kake gani saboda muhimmancin abin da aka zo yi a halin yanzu muna bakin babban ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Plateau inda ake tsimayin zuwan mai girma shugaba Buhari inda zai zo wannan gagarumin taro na tsaro saboda abubuwa da suka auku kwanakin baya kananan hukumomin Barikin Ladi da Riyom da Jos ta Kudu yasa zai zo wannan babban taro kuma kamar yadda kuke gani an tsarawar matakan tsaro mu kan mu yan jaridu ba kowa aka bari ya shiga ba yan kalilan aka bari suka shiga to amma dai yanzu muna nan muna tsaye muna jira mu ga zuwan shi shugaba Buhari mu ga yadda abin zai kasance isuwar shugaban kasa Muhammadu Buhari ki da wuya sai taro yakan kama sosai to da shike ni da sauran yan jaridu ba mu samu shiga zauren ba ba mu samu ainihin cikakkun bayanan tattaunawar ba an yi tattaunawar na kimanin awowi biyu inda bayan shi ne muka turke mai magana da yawun shugaban kasa wato Garba Shehu domin mu ji me aka tattauna
ai gwamnatin Plateau ta fito da kasida ga doka an kafa waɗanda yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin al'ummomi ta nan aka zana wannan doka in wannan yayi abu kaza ga wannan zai mar in wannan yayi wannan ita abinda gwamnati ke faɗa tsakanin birom da Fulani su suka fara kirkiro yadda ma za a zauna lafiya har wai ake zuwa ana kwaikwaya a Plateau me yasa wannan fitina ta sake tasowa a yanzu
nan na dada samun wasu daga cikin waɗanda suka kasance cikin tattaunawar inda su ma suka yi mini bayani
abubuwa da suke faruwa na baya ba mu gan an yi zuwa mai sauri kamar wannan ba to wannan ya nuna kowa yake murna da zuwansa na farko amma mun so ne da farko yayi magana kamar shugaba ne yace abu kaza da ya faru ba na son sake ji ya faru wane da wane ku yi zaman ku na zaman da yantaka da kun fa saba yi duk da haka bata bace ba kamar da nace da farko ai zuwansa kadai ya nuna cewa yana da aniya saboda haka dole ne zamu ga abin da zamu iya yi a yakacin karfin mu
budo na farko shine shugaban kasa ya taho jihar Plateau ne musamman don yayi wa mutane ta'aziyya kuma ya basu hakuri ya kwantar musu da hankali ya nuna musu yana tare da su a lokacin da suke cikin musiba an bar mu shugabannin kungiyoyin wato shugabannin jama'a mun yi magana musamman mu Fulani da al'umman Birom sun yi magana an faɗi irin abubuwan da suka hassalo wannan fitinar. Sannan na gaba ba jami'an tsaro ne za su magance wannan abun ba, a gwamnati ne da su jami'an tsaro da shugabannin al'ummai da shugabannin addinai da abin da ake cewa opinion leaders, in sun haɗu gaba ɗaya aka zauna aka tattauna a tebu za a magance waɗannan abubuwan a samu solution na ƙarshe.
Daga Jos Nigeria, Ilyas Asimu, Taskar VOA.
Usman, Allah ya kyauta.
Amin, amin. To yanzu bari mu dan shakata kafin mu je ga bakin mu. Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta guniya. Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta guniya. Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. Sai mu ce barkanmu da dawowa da fatan za mu ci gaba da zama lafiya a duk kasashenmu na Afirka da ma duniya baki
ɗaya. Amin.
To kai tsaye kamar yadda muka ce za mu tattauna da masu ruwa da tsaki, mun zakulo ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar Miyati Allah, sannan kuma akwai shi ma muna nan ana lalubarsa na ƙungiyar ƙabilar Birom, ƙungiyar su ce ita ma ta Jos ɗin nan, domin mu ji shin wannan abu ya za a yayyafa wannan wuta ruwa ne. Sannan kuma muna tare har da Hilayo da Musa Zubairu da shi kuma mai fashin bikin al'amuran yau da kullum ne musamman akan al'amuran tsaro. Bari mu fara da shi Nura na Miyati. Salamu alaikum.
Assalamu
alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawa, to dawa muke magana, menene cikakken sunanka daga wata kungiya mai suna?
Kuna magana da Muhammad Nuru Abdullahi, shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihar Filato, wato Miyati Allah Cattle Breeders Association.
To barka da shigowa shirin Malam Nura.
Barkanmu da yau.
To kowa dai ba tare da koma baya da yawa ba, kowa ya san matsalar nan da ta taso ta maganar tsakanin kabilun nan guda biyu, Fulani da kabilar Birom, da ma duk irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman da ya shafa kabilanci ko addini ko makamantan irin wannan. Shin da farko shugaban kasa ya kai ziyara domin jajanta wannan al'amari da ya faru da kuma neman maslaha a kai, da farko me bangaren ku yake cewa na Miyati Allah kan wannan al'amari?
To na farkon farawa, a matsayinmu na ƙungiyar Miyati Allah, muna alawadar, muna tir, muna nisanta kanmu da irin waɗannan abubuwa da ba su da kyau, ba su da alheri da kowa da ko ina a Najeriya. Don haka muna alawadar da masu wannan aiki, masu haddasa waɗannan fitintinun, Allah muna roƙon shi ya tona musu asiri, ya fallasa su, ya nuna mana su.
Hey, to ya, misali yawa, eh muna jin kai, ci gaba, ci gaba.
Sannan kuma na biyu, muna jajantawa al'ummai da suka rasa ƴan uwa da abokan arziki. Muna jajantawa waɗanda suka rasa lafiyarsu da dukiyarsu. Muna fatan Allah ya dawo mana da zaman lafiya a jihar Filato, kuma wayanda suka aka raunata musu Allah ya ba su lafiya a cikin lokaci mai kankani.
To amin, amin. To Malam Nura, yawanci wannan abin akwai wata magana da a cikin rahoton can mai ba kakakin shugaban kasa yake magana da wasu daga cikin wanda aka tattauna da su, cewa kabilar Fulani da Birom su suka fara kawo wani tsari na yanda za a inganta maganar zaman lafiya a tsakanin mutanen Najeriya, musamman kabilu daban-daban. Me ya faru kuma sai kawai aka ji kun barke da rikici?
To wannan tsari, ni Muhammad Nuru Abdullahi, ni ne ɗaya daga cikin mutane bakwai na al'umman Fulani da muka zauna kuma ni na jagoranci wato steering committee na Fulani muka zauna da su al'ummar Birom su ma su biyar su ma su bakwai sannan kuma gwamnati ta ba mu nata mutane biyu muka zauna muka bata lokaci wajen watan mu hudu muna tattaunawa muna mu gyara wannan mu tattauna wancan mu gyara wannan mu ta tsara yadda za a zauna lafiya a jihar Filato amma kuma kash yanzu an ɗauki wannan maganganun da muka rubuta muka sa hannu a kai muka yadda da su muka amince gwamnati ta yadda da su ta mai da su doka abinda ana mai da shi doka tunda an gane za a samu ci gaba a jihar Filato za a gane aka gane cewa za a samu zama lafiya a jihar Filato kuma wannan gwamnatin za ta yi tasiri a jihar Filato sai aka ga bai dace a bar wannan zaman lafiyan ya ɗore ba don haka wasu suka shigo ta bayan gida suka haddasa wannan fitinar domin gwamnatin ta lalace zamantakewar ya ɓaci amanar da take tsakanin mu ta warware soyayyar da take gurin mu ta daidaice.
Eh to yanzu misali Malam Nura daga ƙarshe saboda akwai John daga ƙungiyar Beko ta Biram zai yi magana shi ma daga ƙarshe kafin mu sallama da kai cikin kalma ɗaya ko biyu wani saƙo kake da shi ga al'ummar Fulani ƴan uwanka.
Muna ga al'ummar Fulani da su yi haƙuri su zauna lafiya da kowa da kowa kada su kuskura su ɗauki doka a hannunsu. Sunanmu ya ɓaci an ɗauka mu a yanzu mu ne makafa ina tabbatar muku nan gaba kaɗan in ba a yi sa'a ba idan mota za ta yi accident a hanya ta kashe mutane za a ce mata sunanta ba Fulani makiyayi don haka a kiyaye a rage abokan gaba ƙara su babu alheri don haka a rage su a yi abin da ya kamata a ji tsoron Allah.
To mun gode sosai Malam Nura dole ka mu barka a nan mun gode sosai da lokacin da ka ba mu yanzu kan bari mu leka shi ma ɗayan John yana nan shi ma a layi daga Beko Hasatu
na'am to salamu alaikum
hello
hello barka dai
kana jin mu yawa kana jin mu Malam John hello yawa yawa kana jin mu sosai ko
ba ce sai ba dai amma ina jin
ji to yanzu mu muna jin ka wannan abun da yake faruwa a jihar Filato me zaka ce akai musamman bangaren Birom mutanenka da mutanen su Fulani da kuke zaune tare da su da lafiya wanda an ce ku kuka asasa zaman lafiyar ma amma kuma sai gashi wayo da kici ya barke haka shin me wani sako kake da shi kuma menene yake faruwa ne a takaice
a to ka san gaskiya din da yake faruwa yanzu mu ma sai ga babban mamaki abin da yake faruwa bayan an ce zaman lafiya ya shigo plateau sai yanzu kuma kita ci dawowa wato ana kai mun yi baya ke na zuwa tun 2001 da 2008 wannan ba abin da za a ji daɗin sa ba because gaskiya abubuwa tunana a kasa da yawa yadda ya kamata in ba an gyara su ba gaskiya akwai sauran ra'ayi na kaba a plateau musamman kuma a kasar mu na biyu.
Eh yawa muna jin kai to wanne sako misali kake da shi ga mutanen ku domin tabbatar da cewa kamar yanda na Fulani ya magana ga Fulani wacce sako kake da shi ga mutanen Birom musamman kai ne ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar waɗannan mutane kabilar Birom wanda kuma da su ake haduwa ko kuma ake cewa kun samu matsalar da ga Fulani ga ku da kuna tare yanzu kuma ana samun tashin hankali me zaka ce wa mutanen ku kai ma
abin mutanen Birom dai gaskiya muna duba abin da a fayar da mata ke so ya muke so ta yi mana idan za su bajiya ne su ci gaba da kace-kace a kayuka mutanen mace ba.
Dama layin nashi yana ta abu na amma dai sakon shi ne shi ma kira yake ga mutanensu su a zauna lafiya sannan su kansu Fulani su zauna lafiya tare da su.
To gaba ɗaya sun ba da wato sako mai ma'ana yanzu kuma za mu je ga wato ainihin bakon namu wato Musa Zubairu.
Don fasa mana baƙin ba.
Zai fasa zai fayyace mana yanda
musamman tsaro.
Haka to salamu alaikum Malam Musa.
Aminu alaikum salam.
Barka dai.
Barkanmu ka dai.
Yawa, na san kana ta sauraron mu a Kaji kuma game da abubuwan nan da ke faruwa a Jos ko kuma in ce Plateau game da abin da ya faru. Shin muna son ka fayyace mana wai me yake haddasa wannan fitinan ne? A kwana lafiya a tashi da rikici. A kwana yau muna gobe ka gan mu tare jibi ka gan mu arrabe. Eh to mun fayyace mana.
Bari mu baka yan mintuna uku.
Na ɗaya dai dole dukkanmu sai mun san cewa maganar tsaro magana ce ta kowa da kowa ba ta gwamnati kaɗai ba. Sa'an nan kuma dole mu cire ƙyaman juna a cikin al'amuranmu na yau da kullum.
Na'am.
Yasa za ka ga mun je ofis, mun je kasuwa, mun je wani ko mun je makaranta sai mu dinga yaudarar kanmu muna cewa ai duk ɗaya ne da sauransu. Da mutum ya koma wajen al'ummar shi ko ya koma inda yake ibada, daga nan fa wannan batu ya canza sai ya koma ya ɗauki wani ɓangare. To ya zama kicin a Najeriya ba a kula da gaskiyar yadda abubuwa suke, kuma dole sai mun zamanto cewa maganar tsaro ɗin nan ta shafi kowa ne. Lokacin da wani ya ga abu zai lalace ya yi magana a kai. Da yake nan na biyu kuma sai ta ɓangaren ita gwamnati, kamar yanzu da ya ce Allah da su biyar sun faɗi cewa an kafa kwamiti, sun fitar da babban daftari, kuma an samu zaman lafiya, kuma ɗan ƙanƙanin lokaci sai aka zo aka samu wannan ta'asa ta taso. To da a ce lokacin da wannan abu ya fara tasowa, ita gwamnati sai ya zama ta cewa kowace idan ta kafa kwamiti aka fitar mata da irin waɗannan sakamako, to a dinga bibiya, a dinga bibiya a koyaushe. Kuma gwamnati zama ta cewa idan ma ana bibiyan an samu zaman lafiya ne, kar ai watsi da irin waɗannan kwamiti ko irin waɗannan rahotanni da aka samu. Gwamnati ta kira irin waɗannan al'umma ta ƙara jinjina musu lokacin da za ta jinjina musu, da kuma ƙara tambayar in kuna da wata matsala. To a nan Najeriya matsalarmu shi ne da an samu irin waɗannan abubuwa ɗin sai a watsi da su, da an samu zaman lafiya sai a watsar da shi, ba a bibiya. To rashin bibiyan nan yanzu shi ne ya wannan. Sai kuma malam Usman ina ɗan sauri don haɗa, sai kuma rashin wato hukunta.
Yawwa, dama nan nake sani.
Ko aka samu da hannu a cikin irin waɗannan laifuka, to dole sai an zamanto cewa gwamnati ta sa wa idanun tuka, ta nuna cewa babu sani
ba sabo,
ta nuna cewa za a yi fitar da hukunci a kan kowa domin ya zamanto darasi a waɗanda suke kai su fitar da wannan abu. Kuma dole gwamnati ta zamanto cewa ta saka dokoki wanda mutane su bi shi. A lokacin da aka samu irin waɗannan abubuwa ɗin, to ya zama ta cewa akwai wurare na musamman wanda babu dama mutane su yi wa wanda wuri
tsawon
to hana mutane walwala. Kamar ka ga na Jos ɗin, ka ga abin da ya sa ya yi zafi, ya sa da hankalin mutanen Najeriya shi ne mutanen da ba su ji ko ba su gani ba, suna tafiyarsu na al'amuran rayuwarsu na yau da kullum, an tare su an musu tukar jinna. To irin wannan abin shi ne ta da hankali, ga duk Najeriya kowa ran shi ya ɓaci, ga duk Najeriya ya zama tuka kamar hello?
Muna jinka.
Yawa. To duk Najeriya ta zama ta cewa wato kamar ma ba a taɓa wani rikici a jihar Plateau ba sai wannan. Kuma kawai dole a zama ta cewa an kaucewa wannan. Amma magana a kawo maganar siyasa a ciki da sauransu, ina ganin wannan bai dace ba mutane, ana kawo maganar siyasa, ana kawo magana na addini. Wannan magana ce ta ƙabilanci da ƙyaman juna da rashin wato amana tsakanin mu mutanen da muke nan. To dole sai an duba wannan. Kuma dole yanzu ya zama ta cewa gwamnati, jami'an tsaronta na farin kaya, jami'an tsaronta wanda suke aiki a ɓoye, su dinga bi ana gano inda ake ɓoye muggan makamai.
Ko wani tare-tare ko wani 'yan tarurruka.
Amma har ba a yi wannan ba, kuma ana kama mutane ana kwace waɗannan makamai ana furta su ba. To wannan abin kullum zai zama sai jarrije da yau.
Allah ya kyauta.
Ne na siyasa ta zo. Dole ne a duba ɓangaren abin da ake cewa shi ne ya fara tunzuro wannan abin.
Wata ya magance.
Wata kawo maganar siyasa. Kar a kawo maganar zaɓen 2019. A duba wannan magana ne cewa waɗansu suna ikirarin cewa akwai masu hannu da shuri. wanda aka gantar musu da wani hukunci shine aka zo a yi ta
jama'a. Malam Musa, a nan za mu dan dakatar da kai duk da
fashin nan na baki. Ai, ka fasa shi da kyau
sosai. Mun gode.
Jama'a, abin to yanzu kama da din
ita Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin, da Mr. Skip wanda shine engineer mu ne, Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC, ke cewa Allah Ubangiji ya zaunar da mu lafiya da kasar mu da ma duniya baki daya. Sai gobe.
Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai.